This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 9 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar Amnesty International na zargin kamfanin mai na Shell da rashin adalci da kuma barin wuraren da yake janyewa a Najeriya a lalace.
If you cannot leave it better than you met it, don't leave it worse than you met it.
Za kuma a ji cewa babban malamin addinin musuluncin nan na Bauchi da ke jaddada zaman lafiya da zamantakewa ta gari Sheikh Tahir Usman Bauchi ya cika shekaru 100 a duniya.
Ne shi Allah ya mata baiwa a duniya, ba wani malamin da ya dade yana tafsirin Al-Qur'ani mai girma sai Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi. Daga shi zuwa yau ga ta shekara wajen 70 da shi kenan, shi yana yin tafsiri na Al-Qur'ani mai girma.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda Ramatu Garba ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun zaben Burtaniya, inda jama'iyyar Labour ta koma kan gadon mulki bayan shekaru sama da 10. Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yarjejeniyar Samoa da ake ta cece kuce a kai. Shin kuna ganin ta kunshi amincewa da madugo da luwadi ko auren jinsi a Najeriya? Menene dalilanku? Lambar da za a kira ita ce 2-9-6-6-5-0. To amma kafin nan, ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC, taron da ajandarsa ya maida hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yakar mamaye da Russia ta yi mata. Ana sa ran shugabannin kungiyar za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su kara taimakawa da dakarun Ukraine.
This summit will celebrate 75 years of the greatest defensive alliance in summit.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan har ila yau yake cewa wannan taron koli zai yi murnar cikar wannan kawance ta fuskar tsaro da aka kwashe shekaru 75 da kafa shi, ya kuma kara karfafa tsaron kasashenmu. Ana kuma sa ran kasashen za su fadada alƙawura da suka yi ko samar da sababbi kan bada gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar kasar ta Ukraine, su kuma fitattaki dakarun Russia daga yakokin kasar. Kazalika taron na tattaunawa kan yadda za a shata hanyar da kasar ta Ukraine za ta zama mamba a kungiyar ta NATO. A gefe guda kuma, Ukraine ta yi zaman makoki a yau Talata yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da Russia ta kai da makamai masu linzami a Ukraine, waɗanda suka halaka mutum 37, suka jikkata sama da mutum 170. Daga cikin wuraren da harin na Rasha ya fada akwai wani asibitin yara a Kyiv, babban birnin ƙasar. Harin da magajin garin na Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi.
Rescue operations stretch into a second day at a major Kyiv children's.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ya ce an shiga yini na biyu kenan a kokarin da ake na ceto waɗanda hare-haren suka rutsa da su, yayin da shugaba Zelensky ke cewa dozin-dozin ɗin mutane ne suka mutu, sannan kusan mutum 200 suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden a nashi ɓangaren ya kwatanta hare-haren na Rasha akan Ukraine a matsayin wani mummunan abu da ya kamata ya rika tunawa mutane da irin muguntar Rasha. Yana mai jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine. Ita dai kasar ta Ukraine ta sha yekuwar neman ƙawayenta su kai mata ɗauki musamman don ta kare sararin samaniyarta. Dakarun Isra'ila a yau Talata sun zafafa hare-haren da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi, wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi. Dakarun sun ce hare-haren sun kaikaici yankin da ake kira Shejai ne, inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan Hamas. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a yau Talata kan hare-haren da dakarun na Isra'ila suke kaiwa, da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna. Ofishin ya kara da cewa umarnin wanda aka bayar a ranar Lahadi yayi kira ga fararen hula da su koma yammacin Gaza domin kaucewa rikicin. Amma kuma sai gashi dakarun na Isra'ila suna kai hari waɗannan yankuna. Ita dai Isra'ila ta ce mayakan na Hamas na kara hada kansu ne a waɗannan yankuna da take kai hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Burbushin wata makocin guguwa ta ratsa kudancin Amurka yayin da guguwar Beryl ta zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar a yau Talata. Guguwar ta kada tarakun wutar lantarki, lamarin da ya shafi gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan uku. Hukumar kula da yanayi a Amurka ta yi hasashen cewa guguwar za ta nausa yankin Great Lakes cikin kwanaki masu zuwa, inda za ta bazu zuwa jihohin Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Tennessee, Ohio da Michigan. Hukumomi a Texas sun sanar da cewa za a kwashe 'yan kwanaki kafin a maido da wutar lantarki. Houston, wanda shine birni na hudu mafi girma a jihar, na daga cikin yankunan da guguwar ta shafa tun da safiyar jiya Litinin. Mazauna birnin a halin yanzu na fuskantar mummunan yanayi na zafi, yayin da hukumomi suka fitar da sanarwar cewa zafin zai kai maki 32 a gobe Laraba a ma'aunin degree Celsius. Wani mai yawon bude ido dan asalin kasar Sifaniya ya rasa ransa bayan da wani garken giwaye ya tattaka shi a Afirka ta Kudu a lokacin da yake kokarin daukan su a hoto, bayan da ya fito daga motarsa a cewar 'yan sanda da hukumomin yankin. Mutumin mai shekaru 43 ya mutu ne a ranar Lahadin da ta gabata a gandun dajin Pilanes Park da ke arewacin kasar, wanda ke da tazarar kilomita 180 daga Johannesburg a cewar 'yan sanda. Bayanai sun yi nuni da cewa a cikin garken giwayen akwai ƙananan giwaye da aka haifa. Ƙwararru kan namun daji kan yi gargaɗin cewa giwaye kan harzuka a duk lokacin da aka kusance su yayin da suke tare da 'ya'yansu.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, kungiyar Amnesty International na zargin kamfanin Shell da zaluntar al'ummomin da ke yankuna masu arzikin man fetur a Najeriya yayin da yake ficewa daga wuraren. Kungiyar ta Amnesty ta ce wasu bargurbin manyan jami'an gwamnatin Najeriya mana da hannu a wannan tabargazar. Lamida Abakar, gare ka.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, wato Amnesty International, ta zargi kamfanin mai na Shell da hukumomin Najeriya da yin rufa-rufa kan batun cefanar da jarukan kamfanin na Shell a matakin janyewar da yake yunkurin yi, musamman na fitar da ɗanyen mai a doron ƙasa. Kungiyar dai ta Amnesty International ta ce ko kaɗan matakin da aka ɗauka ba a yi niyyar martaba haƙƙoƙin al'ummomin yankin na Niger Delta ba, aka kuma wasu hukumomin gida na yunkurin zuba jari wuraren da kamfanin na Shell ke yunkurin bari kungiyoyin da ke fafutukar kare muhalli a yankin na Niger Delta. Ke ta kokarin cewar kamfanin na Shell ya tafka laifuka da dama ga al'ummomin yankin na Niger Delta, da kuma zai fi bari kan janyewarsa ga harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai, inda lamarin ya janyo zanga-zanga ga al'ummomin musamman matasa. Yadda ta Amnesty International ta bukaci lalle da a kula da harkokin al'ummomin na yankin na Niger Delta, tare kuma da martaba su a wannan tsari na kamfanin mai na Shell da ya fito da shi, tare kuma da cewar wasu kamfanoni na cikin gida Najeriya na kokarin zuba jari. To sai dai kuma ba cikakken bayani, amma kuma har yanzu kamar yadda Amnesty International ke zargi ba a fayyace abubuwan da ya kamata ba wanda kamfanoni na cikin gida za su amfana. Da haka kuma na tuntubi wani lauya da ke kare al'ummomin na yankin na Niger Delta, Barista Chima Williams, kan wannan lamarin. Ya ce
the truth of the matter is that Shell is doing and Nigerian government a quick reaction to.
Ya ce a batun gaskiya kamfanin mai na Shell ya gurɓata muhalli a yankin na Niger Delta, kuma a gaskiya kamfanin na Shell ya aikata laifuka da dama kuma martanin gaugawa daga gwamnatin ta tarayyar Najeriya ta mayar ba mu amince da shi ba kan amincewa kai tsaye da bukatun na kamfanin mai na Shell ba tare da tuntubar al'ummomin yankin Niger Delta ba to hakan kuma ya nuna cewa ana cutar da yankin shekara da shekaru haka kuma ya nuna cewa ba a maida yankin na Niger Delta ba wani abu da ma al'ummomin su ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta kwato hakkokin yankin na Niger Delta da ma Najeriya baki daya idan kuma gwamnatin ba za ta iya ba to a maida yankin na Niger Delta kamar yadda yake
if you cannot leave it better than you met it don't leave it worse than you met it
da haka kuma na tuntubi wani dan yankin na Niger Delta yace
it is a report that is very glaring very clear
yana cewa ne sunana Bari Bole yace rahoton kungiyar Amnesty International a gaskiya abin yabawa ne kuma abu ne mai kyau wanda ya riga ya fito fili karara na tabbatar da kamfanin mai na Shell ya gurbata muhalli kuma yayi babbar illa ga yankin na Niger Delta tun daga shekarar 1955 zuwa yanzu kamfanin mai na Shell dai bai daina ta'assasa ba na lalata muhalli a yankin na Niger Delta idan kuma ka zo yankin Ogoni zaka tabbatar babu wani abin ci gaba da za a iya cewa kamfanin mai na Shell ya samar a tsawon shekarun da yayi a yankin na Niger Delta a shekarar 1940 ne aka fara hako danyen mai a yankin Ogoni kuma kin sarwewa ya taka rawa matuka wajen dakatar da gurbata muhalli a yankin na Niger Delta hakan ma yayi jallin ajalinsa
that was all life hanging of Ken Sarwewa
rikici-rikici da suka yi kamari na matasa da ke daukar makamai suna farma kamfanonin ayyukan hakar danyen mai tare kuma da dakaru da ke kare harabobin ayyukan danyen mai a yankin na Niger Delta kuma rikicin yayi jallin hasarar dimbin rayuka Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to gaida Lamido yanzu kuma sai garin Bauchi inda shahararren malamin addinin musulunci nan Sheikh Tahir Usman Bauchi mai jaddada zaman lafiya da adalci tsakanin al'ummomi ya cika shekaru 100 a duniya kan haka ne wakilin sashen Hausa a Baucin Abdulrahman Muhammad ya tuntubi wani na kusa da Maulana Sheikh Tahir Usman Baucin sai yace
sunana Ahmad Muhammad da ke cikin almadaran Maulana Sheikh Tahir Usman Baucin
to ga Sheikh Tahir Usman Baucin ya cika shekara 100 yau me ya zaka ce dangane da wannan babban malami a fagen addinin musulunci
sai ne wallahi ba abinda za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah 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 gode wa Allah da Allah ya samu a cikin almajiransa kuma Allah ya bashi tsawon kwana da cikakken lafiya har yanzu muna cewa ya cika wannan shekaru 100 masu albarka a duniya
dai yana da wajen yara kaman wajen 70 ne ko nawa ne wanda ya haifa a duniya
wallahi wallahi na Sheikh Tahir Usman Baucin ya cika shekara 100 a duniya kuma Allah ya masa baiwa abubuwa da yawa kaman yadda ko wanda ya rubuta littafin sa ya bincike a rayuwarsa ya gano cewa dai a cikin shekara 100 din nan wanda an haife shi a ranar 2 ga watan Al-Muharram da shekara 1346 yau kuma gashi a jiya Litinin 1 ga watan Rabiu ga watan Al-Muharram na shekara 1446 kaga shekara 100 daidai kenan to saboda haka a cikin baiwar da Allah ya mishi Allah ya haife yaushe baiwa ya haifi ƴaƴa guda 100 ne a duniya daga cikinsu kuma akwai 18 waɗanda sun rasu akwai kuma sauran kuma gaskiya suna nan da rai sannan kuma a cikinsu akwai waɗanda suka da Alkur'ani sun kai su 78 sannan shi Allah ya masa baiwa a duniya ba wani malamin da ya daɗe yana tafsirin Alkur'ani mai girma sai Maulana Sheikh Tahir Usman Baucin yau ya tafsiri a shekarar 1948 kuma ga shi zuwa yau ga ka ga shekara wajen 76 kenan shi yana yin tafsiri na Alkur'ani mai girma kuma shi ya samu daraja bai taba kafir ta wani ba bai taba zagin wani ba bai taba yi ma wani abu zai ce maka wanda ya tafsirin sa ya bata rokani ba illa ya ka sai dai ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiyar da abubuwa suke a cikin addini kuma ba wani malami a duniya da aka same shi yana da yawan ƴaƴa da aka sani wajen 70 kowanne daga cikin su ma'adda cin alkur'ani ne sai Maulana Sheikh Tahir Usman Baucin wannan baiwa da Allah ya mishi wato daban ne sannan akwai wani abu da aka samu a makarantar shi bana wanda ba kullum ake samu a ko'ina ba shine shi a cikin kambiyar da yake ba wa mutane an samu bana yara guda 100 da aka ba su tilawon alqur'ani da dukkan ruwayoyin nan albayyana.
To gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani gari da ake kurba manja da zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani
gari madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban.
Sunana Dr. Idris Ahmed, ni mazauni ne a nan Britania. Prime Minister Keir Starmer ana yi masa kyakkyawan zato cewa zai fahimci gani gaba ne, ya ishi wani tsoron Allah inda tunani. Su Rishi Sunak ba su zaci al'amuransu za su tabarbare su zama ha bakin da za a yi musu irin wannan mummunan kayarwa ba a abun nan zabe.
Ina ga masana sun ce fiye da shekara 200 ba a taɓa samun wato irin wannan rinjayen a wannan ƙasa ba, wato rinjaye wanda yake da nisa gudunya da kanun wani tayi wa ita jam'iyyar da ake gani ita ce da ke mulki.
To ra'ayoyin wasu mazauna Burtaniya kenan a game da zaben kasar da ake ci gaba da tafka muhawara akan sakamakonsa da ya dawo da jam'iyyar Labour kan gwamnati bayan shafe shekaru 14. A gaba kaɗan za a ji yadda manufofin sabon Prime Minister Burtaniya zai shafi makomar miliyoyin baƙi, musamman waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka, da kuma faɗi tashin da suka yi a wannan zaben. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Burtaniya dai ƙasa ce da ke da yawan baƙi da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya. Rahotanni sun nuna cewa baƙi suna da muhimmiyar rawar da suke takawa a ayyukan tafiyar da ƙasar da ma bunƙasa tattalin arzikinta.
To gaskiya baƙi suna takawa muhimmiyar rawa sosai a ƙasar nan, ba kamar ta fannin asibiti, sannan kuma ta fannin ma aiki gidan tsofaffi, care home, care job da gaba ɗaya. To shi ma suna taka muhimmiyar rawa saboda wannan ayyukan a kodayaushe ana buƙatar mutane.
A ce Burtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatanta kaɗai ba sai an shigo da baƙi ba, wannan ba zai yi ba, duba da irin rawar da baƙi ke takawa a tattalin arzikin Burtaniya.
Duk da wannan rawar da suke takawa, matsayinsu ya kasance abin dambarwa a tsakanin 'yan siyasa. Misali, gwamnatin da ta shuɗe ta Rishi Sunak ta samar da wani shiri da aka ɗauki matakin ta saƙe dubban baƙin zuwa ƙasar Rwanda. Sai dai a zaɓen da ya maido da jam'iyyar ta Labour, an dai ga tasirin baƙi. Muhammad Nuruddin Aliyu, ɗaya daga cikin 'yan Afirka da ke goyon bayan jam'iyyar ta Labour, a tattaunawa da muryar Amurka ya yi takaitaccen bayani a game da dangantakar jam'iyyar da baƙi, musamman baƙaƙen fata a Burtaniya.
To alhamdulillah, duk wani baƙo ina ganin da ke ƙasar Burtaniya zai yi murna da farin ciki ganin cewa jam'iyyar Labour ta dawo mulki bayan tsawon wasu shekaru kusan kamar 14. Magana ta gaskiya, abin farin ciki ne ga duk wani baƙo irin kamar ɗan Afirka, Indiya, Caribbean da dai can Asia, wanda ita ce jam'iyyar da ta ba baƙi damar su yi aiki da kare martabarsu da kula da su, da kasance cewa tana kula da su akan haƙoƙinsu akan aiki da ya shafi aiki da kuma zamantakewar yau da kullum. Duk da cewa dai yanzu jam'iyyar ta hau mulki akan wani yanayi wanda cewa ga tsadar rayuwa, ga tsadar komiya tashi ba kamar da ba shekarun baya can da suka wuce, amma ina ganin cewa duk wani bako da ya zo Burtaniya ko yake cikin Burtaniya zai yi murna da wannan sauyi da aka samu, saboda abin alfahari ne gare su cewa jam'iyyar da take kare martabar su ta nuna musu kauna, ta nuna musu komai, ta taimake su, ba za su kuso su ce a sun yi amana dawowa ta ba.
Kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin Rishi Sunak da ta shuɗe ta samar da shirin mayar da dubban yanci rani zuwa ƙasar Rwanda, shirin da aka jima ana takaddama a kai. A jawabinsa tun bayan lashe zaben, Prime Minister Keir Starmer shi ma ya ja hankali kan batun ƙaurar jama'a, tare da rage dogaran da ya ce ƙasar ke yi ga ma'aikata na ƙasashen waje. Sai dai a nan Malam Nura Aliyu na ganin abun fa kamar da wuya.
Batun a ce Burtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatanta kaɗai, ba sai an shigo da baƙi ba, wannan ba zai yi ba, duba da irin yadda rawar da baƙi ke takawa a tattalin arzikin Burtaniya. Ba zai yi ba a ce in sun dakatar da wannan shirin na shigo da baƙi daga wasu zo su taimaka a wurin ayyuka, a ce tattalin arzikin Burtaniya ba zai faɗi ba. Ina ganin ana harsashen cewa kila za su dan tsaye da dai a wannan abu ne na wani jiko su gani cewa me za su iya haifarwa nan gaba idan gwamnati ta ci gaba. Amma duk inda ka duba ma'aikatu ta ko ina haka sufuri ne, ko saye da sayarwa ko ɗan ƙaramin kasuwanci ne, haka dai za ki ga duk baƙi ne ke yin shi. Duk inda kika je ma'aikata cewa ba zai wahala ki ga mutum daya biyu uku hudu ba shiga baki biyu ba a ciki. So magana a ce baki ba su taka muhimmiyar rawa a cikin gwamnatin Burtaniya, kuma ba zai kawo mata koma ba tattalin arzikin ba ban an dakatar da wannan shiri, ai ba abu bane ba ma wanda za a ci misalanta.
To alƙalma dai sun nuna cewa yan Afirka fiye da miliyan biyu ne ke zaune yanzu haka a Burtaniya, abin da yasa manufofin sabon prime minister za su iya shafar su da kuma waɗanda ke shirin zuwa ƙasar don so ma sabuwar rayuwa mai inganci. Kamar wannan matashiyar da bata amince a faɗi sunanta ba.
Da wannan nasarar ta jam'iyyar Labour, ina fatan ganin na koma Burtaniya karatu da kuma aiki daga Burtani da yardar Allah.
To Jafar, fitaccen ɗan jaridar Najeriya da yanzu haka ke zaune a Burtaniya, ya ce fargabar da ake kan batun hana baƙi zuwa Burtaniya ma bai kamata ya ɗaga hankalin kowa ba. Don a cewarsa, da shugabannin ƙasashen da al'ummar su ke ƙaura za su koyi darasi daga zaben na Burtaniya, to da babu ma mai kwaɗayin barin ƙasarsa ta asali.
Wato an yi zaɓe ne salin alin lami lafiya, za ka je wajen zaɓe ka ga babu layi, saboda sun tsara komai, inda za ka je za ka ga babu cunkoso, babu ɗan daba, babu ɗan sanda, babu duk wani wanda zai zo ya tada tarzoma. Haka za ka je katin zaben ka gida ake aiko maka shi, in ka je ranar zabe za ka tabbata katin da aka aiko maka na zabe da sunan ka jiki da wato ID card ɗinka, ka je ka nuna a baka register, ka je ka dangula wanda kake so, sannan ka jefa a cikin akwati. Haka tsarin yake, babu tarzoma, babu tashin hankali, haka aka yi a natse cikin lumana. Wannan ba karamin izina bace ga kasashe masu tasowa su masu dauki irin wannan tsarin, a san yanda za a tsaftace harkar zabe, ya zama harkar zabe ba abu ne na fada ba, kuma idan an kada mutum ya san an kada shi ba abu ne tashin hankali ba.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Gaishe ki. To muna gab da bude maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar Samoa. Shin kun ko kuna ganin ta kunshi halatta luwadi da madugo ko auren jinsi? Menene dalilan ku? Lambar da za ku kira ita ce 2029068850. Muna jiran ku. To da alama dai ga kira daga Naija. Muna jin ka.
Injiniya Lawal dan Kolomo Kuranku.
To injiniya.
Wato dangane da kwantan Samoa dangane da ake tsitsi.
Muna jin ka. To da alamar dai layin ka ya katse. To bari mu je mu Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
To alhamdulillah Malam Ibrahim Garba Salih likitar radio ne na garin Domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
To Malam Garba.
To alhamdulillah. To Malam Ibrahim gaskiya a zahirin gaskiya mu a nan Najeriya ko kuma a cikin Afirka muna da addinai guda biyu manya-manya waɗanda yake ba su amince da auren jinsi ba tunda dabba ma bai yarda da irin wannan aure ba. Saboda haka muna roƙon malamanmu da ita gwamnatin tarayya musamman 'yan majalisunmu na dokoki na tarayya ya kamata su fassara wannan abun kuma bai kamata ya dace mun zama kamar dabbobi ana auren jinsi ba. Addinanmu sun yi gargaɗi addinin musulunci da na kirista da ma addinanmu na gargajiya ni na gudunmuwa kenan bai dace a ce wannan al'amari ya faru gare mu ba. Da fatan za ku tafi lafiya. Na gode.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Sakkwato birnin Shehu. Wake kan layi a Sakkwato?
Assalamu alaikum warahmatullahi. Mai magana Jallo Garba na Sokoto a Najeriya. A gaskiya dangane da wannan magana animin jansi ko kuma yan luwaɗi gaskiya ba mu goyon baya. Da haka muna kira ga 'yan majalisar mu da su jajirce gada su yadda da a kawo mana animin jansi ɗaya ko kuma a ce wa yan luwaɗi su yi wa suke so. Gaskiya akan wayo a ramto wasu kuɗi gaskiya wannan bai dace da mu ba. Kuma addinin mu da addinin musulunci da addinin kirista duka ba su goyon bayan wannan. Wannan shine ra'ayina. Mai magana Jallo Garba. Daga nan Bina Sokoto Najeriya. Na gode BOE.
To mun gode Bello Garba. Muna son in mutum zai magana yamma bakin shi ka faɗi ra'ayinka kawai ba tare da sauraron kalamai ba saboda kun san yadda al'amuran suke. Wake kan layi yanzu? Wake kan layi? To da
salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jin ka.
Salamu alaikum.
Muna jin ka.
Baba ya ku barka da dare.
Barka da warhaka. Muna jin ka.
Yawa da fatan ka wani lafiya da kai da masu sauraron mu gaba daya.
Kai ba haka. Muna jin ka.
Yawa sunana Ashiru ina kiran ka daga Katsina kurki lokar jami'ar.
Yi magana.
Eh lalle baba wannan eh muna jin wannan modi da ka fada baba wannan modi da kawo mana yau gaskiya mu ba mu ji daɗi ba da wannan gwamnati ta samu wannan doka hannu. Dan an ce duk gwamnatin da ta samu wannan doka hannu to ta amince da wannan auren jinsi ba wai ko ba kiri to kaga saboda haka bai dace ba a ce gwamnati ta samu wannan abu doka saboda wasu kuɗi da za a jawo masu kuɗi dan biyan bukatunsu. Saboda kuɗin nan an ba da su daga su sai su ma za su ci su to mu ba mu ga amfanin an san wannan kuɗi ba wai su ce su samu wannan doka hannu mu ba ma goyon wannan bayan wannan tsari. Da fatan za ka tashi laya.
To sai dai ba baba Yakubu Makiyar bane Ibrahim ka Almasi Garba ne. Mun gode muku da ra'ayinku da kuka bayyana. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To bari mu koma. Akwai dai wani daga Naija. Wake kan layi daga Naija?
Assalamu alaikum. Sunana dan Shaibu Jirin Jirgin Tudun Wadai bangare ke nan yake karama kuma kwata bangare ke nan jihar Naija.
To muna jin ka.
Alhamdulillah naji ababen da ake tattaunawa kai a gaskiyar magana wannan abun kudirin da shi shugaban kasa ya sa mu hannu wallahi gaskiya ba ma goyon bayan wannan abu mutukan abun zai kawo tashin hankali mutukan aka ce wannan dokan zai halatta auren abin ga zai gaskiya ba ma goyon baya haka don haka mu ba ma neman abin da yake zai kawo mana tashin hankali a kasa sai saboda waɗannan ababen muna ganin ababen da ke faruwa a kasashe daban-daban irin wannan abun yana kawo tasgaro akan kasashe gaskiya ba ma goyon bayan wannan dokan.
To mun gode maku da kuka kira kuka bayyana ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a manfa'a ta ƙarshe. So sai dai jama'a, sai a mana aikin gafara. Ba za mu iya kawo muku labarai a takaicen ba saboda karancin lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Gresham da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.